وبعد الكلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه ukugota Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dana 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan 2026 miladiya. Allah ya kuke sarki da bikonsa da kaddara wasa ya fara hada mu a wannan masallaci namu na markas Ikra a nan fannin Jawaki Zaria Road domin ci gaba da karatun tafsiri namu na Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata. Dan ban manta ba, muna cikin suratul Maida wa mun tsaya akan aya ta 105. Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum. Yau za mu tashi akan aya ta 106 inda Ubangiji mai tsarkin sarki yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
shaidar da take tsakaninku idza hadara ahadakumul maut, idan alamun mutuwa ya gabato wa ɗayanku, hinal wasiyati, yayin da kuke nufin yin wasiya, isnani dawa adlin minku, to ku sa mutum biyu daga cikinku kuma su zamto adalai, aw akharani min ghayrikum, idan ba a samu waɗannan mutane biyu daga cikin musulmi ba, to a samu daga wani su biyu. In antum darabtum fil ardi, idan kuna halin tafiya a ban kasa, fa asabatkum musibatul maut, ko musibar mutuwa ta same ku, tahbisunahuma min ba'di salati, za ku tsayar da su bayan an gama sallah. Fa yuqsimani billahi, rantsi da Allah, in tantum, idan kuka yi shakka a shaidarsu ce la nashtari bihi samana, ba za mu sayar da shaidanmu ba ga ɗan wani farashi, walau kana za qurba, ko da kuwa makusancinmu ne. Wala naktumu shahadatallahi, ko ba za mu ɓoye shaidar Allah ba, inna idan lamina al'afini idan muka yi haka muka koyi sheda ko muka bada sheda ba daidai ba lamina al'afini na lalle muna cikin masu laifi fa in ufira ala annahu mastahaqqa isma idan kuka hango kuka samu alama kuka duba kunga wanda suka bada shedan nan sun cancanci wani laifi fa akharani to sai a samu wasu mutane biyu ya kuma ni makama kuma wanda za su tashi a matsayinsu daga cikin ahalin shi mamaci shi ne yake min alladina istahaqqa alaihim alawliyan daga cikin wanda suka cancanta a cikin shi wanda ya mutu magagarsa fa yuqsimani billahi sai su rantsu da Allah la shahadatu lalle shaidar da muka bayar a haqqu min shahadati ma tafi shaidar da suka bayar ita ce mafi cancanta wa ma atadaina kuma a cikin shaidar mu ba mu ce gona da iri ba inna ujallamin alwalimin lalle idan muka wuce gona da iri ko muka bada shaidar da ba daidai ba za mu kasance cikin azzalimai wannan aya ta kunci hukunci wanda yake mai girma domin Allah yana babu labari a cikin labarin a kunshe yake da umarni cewa a shedantar da mutum biyu domin da duk wanda ya wasiya duk lokacin da alamun mutuwa ta zo wa mutum to ya shedu mutum biyu su zama sheda ya rubuta musu wasiya yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum ya ku wa'anda kuka yi imani shaidar da zata kasance a tsakaninku idza hadara ahadakum al-maut ay idza hadara al-insan muqaddimat al-maut wa ala ilmihi idan abubuwan alamomin mutuwa suka zo wa mutum domin in aka ce idan ya mutu kaga bayan da za a ce kuma in ya mutu kuma ya kafa shaida to anan da aka ce idza hadara ahadakum al-maut ay idan muqaddimat al-maut cutar da ta fara mutum yake tabbatar da cewa irin wannan cutar ba zai tashi ba wato dukkan alamomin koma ga ubangiji sun bayyana a gare shi to sai Allah ya ce lokacin wannan hinal wasiyati to lokacin da za ku rubuta wasiya ai fa yamba ya dace an yaktuba wasiyatahu to mutum ya rubuta wasiyarsa shine wasiyar shahadatu tsinai a samu mutum biyu an yakhada tsinani wato mutum biyu su sheda akan wasiyar da ya rubuta kuma wannan mutum biyu din zawai adili aka siffanta su da ma'abuta adalci wa'anda aka yarda da shaidar su minkum daga cikin ku ma'ana minkum daga cikin ku ku musulmi aw akharani min ghayrikum ko a samu wasu daga baku ba daga sabanin ai min gairi ahli dinikum wa'anda ba mutanen addinin ku ba ne Yahuda da Kiristoci ko wasu su wannan kuma yana faruwa ne yayin bukata yayin tafiya yayin larura lokacin da ba a samu musulmi anan gun Allah madaukakin sarki shi yasa sai yace in antum darabtum fil ardi yayin da kuke tafiya a ban kasa lokacin da kuka tafi neman kudi kuka tafi kasuwanci to wata kila idan ku da musulmi ne to sai ka samu mutum biyu sai ka ce ga wasiya ga alama wannan tafiyar ba zan koma gida ba amma ga abinda na bari a dukiya ta ta kasuwanci jari na na dauko kaza da kaza da kaza da kaza a can ina bin kaza a gida ana bi na kaza ana bin na kaza sai ka hada wannan jarin naka na kasuwanci sai ka ba mutanen sai kuma ka sheda mutum biyu cewa ka ba wani da wani dukiyarka to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi idan ko kuna halin guda bulaguro wata kin ba musulmi to sai ka samu kristoci ko yahudawa ko kiko waɗansu wanda ba ma'abuta addini ba su biyu sai ka rubuta shaida sai su zama to cewa su ne shaidar abinda ka bayar hadin nan shedar wanda yake zimmi wanda yake kafirin amana da yahude ne ko kirista to wannan tana zama a mu'minai lokacin halin tafiya kuma aka rasa wani mu'mini da za a kafa shida kuma a cikin kamar yadda surai da qadi ya faɗa sai an rasa mu'minai kuma sai an zama to a cikin halin tafiya kamar yadda yace la tajuzu shahadatu yahudi wan nasara illa fi safar shaidar yahuda da kristoci ba ta halatta sai a yayin bulaguro wala tajuzu fi safar illa fi wasiya kuma a bulaguron ma ba za ta yiwu ba sai dai in yayin wasiya abinda ake nufi da wannan ayar dai shine watakila lokacin da zaka tafi halin bulaguro kunta huku ɗaya ku biyu ko uku ko ku da yawa kasuwanci sai alamun rashin lafiya ta same ka ka tafi China ka tafi Germany da ƴan uwanka ka tafi wani gari ka duk kuna tafiya kana ɗauke da jari da kuɗi a hannunka to sai alamun mutuwa ta same ka to sai ka ce ga kuɗi na na yanzu wanda nake da akwai a tafi a kai wa iyali na magadana na na danka shi a hannun wani zai kai ku kuma jawana jawana ku ne shaida babin da musulunci ya hukunta kenan sai Allah ya ce fayuqsimani billahi to a lokacin da kuka yi wannan yace tahbisuna gumamin ba'da salati wadannan shedu din da suka zo sai ku tsayar da su bayan sallah Ibn Abbas yace bayan sallar al'asr domin sallar al'asr ita ce salatul wusta Imam Az-Zuhri yace kowace sallah za a iya tsayawa almuhim dai abinda ake nufi waɗannan wanda za su ba da shaida guda biyu sai a tsayar da su bayan sallah sai an gama sallah an gama wata ibada mai girma ta sallah saboda girmanta to sai a tsayar da wannan shaidu din idan waɗannan waɗanda ba musulmi bane ba wasu malamai suka ce sai a tsayar da su a lokacin sallar musulmi ko kuma a lokacin sallar su ibadar su saboda suna girmama ta din ne yasa aka kawo wannan domin mutum ya gaggar girman abin da zai fada bayan an gama sallar al'asr a ra'ayin Ibn Abbas ko an gama sallar kowace sallah a ra'ayin Imam Ibn Sirin da Zuhri da sauran malamai a haɗe mutane sun tashi ka tashi ka ce na rantse da Allah kuɗin da wane ya bayar mu kawo su ne iya dala 10,000 kaga inda mutum da imani ya tashi a gaban mutane bayan sallah zai ji nauyin yayi ƙarya in ya tashi sai Allah ya ce muti fa yuqsimani billahi yanzu da Allah cewa wannan dukiya ne in ba wasu alamomi ba komai sai rantsa da Allah shikenan sai a karba amma in irtabti in kuka yi shakka wasu alamomi suka bayyana cewa sun yi adalci wani abubuwa ya bayyana cewa hakika wannan abubuwan da suka faɗa ba haka yake ba shine inir tafti ko kai sheda wajen sheda su in kuka gaskata su shikenan ba sai an shiga ismi na gaba ba wanda Allah ya faɗa shikenan sai ku karba abinda suka ba ku shine ku faɗi amma in kuka yi sheda to sai su ce waya kula ne sai su ce la nastari bihi ai da wannan rantsuwan namu ba za mu yi ƙarya ba saboda ɗan wani abin duniya ɗan ƙanƙani walau kana za ƙurba ko da kuwa mutumin da za mu yi wa shaida a kansa ma'abucin kusancinmu wala naktumu shahada ko ba za mu ɓoye shaida ba yadda kuka ji ta haka take ba mu ɓoye wa Allah komai ba shine wala naktumu shahadatallahi shaidar Allah saboda girman shaida sai aka kwatanta ta aka jingina ta da shaidar ta Allah ce ma subhanahu wa ta'ala domin Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah ku tsayar da shaida domin Allah inna idan in ko muka koyi ko muka bibiyanta ƴan uwantaka ko muka yi ƙarya laminal asirin lalle muna cikin masu sako to kaga an zo bangare na biyu sai bangare na uku bangare na farko lokacin da suka zo ba da sallah ba da shaida kai bayan sallah za su tashi su ce billahi la ilaha illa huwa wannan abin da mamacin nan da ya mutu a kasa kaza ko a gari kaza ko a waje kaza she abin da ya bari kenan mu kawo to sai kuma kai anya kuwa ai ga alama fa mutanen nan ba za su yi daidai ba saboda menene zai nuna irin wannan mutanen ba su yi daidai ba mutumin nan ba baban mu ne kowan mu ne ko dan uwan mu ne mun sai in zai fita irin wannan kasuwanci da dala 100,000 yake fita 200,000 ko kayansa da muka sani ba a kori kura guda ɗaya aka cika yanzu ya su kawo mana dala 500,000 su ce shi ne ya bari to ina sauran kuɗin ka ga wannan akwai shakka kenan a ciki akwai yiwuwar an yi haɗin shi ko kuma lokacin da zai tafi ku danginsa kun san abubuwan da ya mallaka a cikin kayansa akwai zinariya akwai kaza kuma an zo babu kaza ba ku gani ba to sai a zo marhala ta biyu kaga akwai shakka a shaidar da suka ba ne to sai su zo su ƙara rantsuwar cewa mu ba ma neman wani abu a wajen wannan abin da muka yi fa in usira ala annahu mastahaqqa ithma to wannan marhala ta hudu kenan sai kuma kuka tsinci kuka yi karo da abin da ya tabbatar da cewa sun yi laifi kamar yadda za mu faɗa a hadisi sababin saukar aya saboda abin da suke zargi na wani curarren azurfa da ɗan uwansu ya mutu ba su gani ba kuma sai sun ji labari wannan curarren azurfar ga ta kan a makka kuma aka je suka tambaya waye sai muku da wannan suka ce waɗannan masu shaidu ne guda biyu Tamimu Dari da Ali bin Badda suka ce su ne suka sayar mana kaga yanzu kun samu wani dalili fa in usira ala annahu mastahaqqa ithma yanzu ya bayyana a gare ku kun tabbatar da wannan shaidar da suka bayar guda biyu sun yi haƙinci sun ɓoye wani abu na dukiyar da aka musu aka ba su kawo ya tabbata to sai mutane biyu sai su tashi daga cikin waliyan mamaci su kuma in suka tashi Allah ya ce fa akharani yaqumani maqamahuma min allazina istahaqqa alaihim al-awliyan to duk lokacin da wannan labarin na haƙinci ya tabbata to sai mutane biyu daga cikin magada wanda suka cancanci su ci gado sai zama to mafi kusanci da gadan su za su tashi sai su ba da shaida fa yuqsimani billahi su kuma sai su rantse da Allah su ce la shahadatu shaidan mu a haƙƙu min shahadati kuma ai ta fi abin da suka faɗa na haƙinci da suka yi mu muka fi cancanta wa ma adadaina su ce kuma wallahi ba mu wuce gona da iri ba lokacin da muka tuhume su da haƙinci inna in ko ƙarya muka yi ko mu wuce gona da iri mun tuhume su da rashin adalci idan ladina zalimin da mun kasance cikin azaba a in har muka yi ƙarya muka sa daga cikin magada suka rantse suka dawo da dukiyar wannan muka yi faɗi wannan to lalle mun kasance cikin mafarkata to kaga wannan abin da Allah madaukakin sarki ya ce a yi kenan kaga wannan yana tabbatar mana da cewa ubangiji madaukakin sarki ya kare dukiyar al'umma to sai Allah madaukakin sarki ya ba mu bayanin me ya hikimar wannan abubuwan har guda uku tunda mun ga matsayi na farko yadda za su zo shaidun da ka kafa su zo su yi rantsuwa kuma a masallaci bayan an ga masalla sannan sai su zo su tabbatar da cewa abin da suka faɗa ba su yi ƙarya ba ba su ɓoye shaida ba ba su yi ha'inci ba su tabbatar wa kansu idan kuwa sun kasance sun yi ha'inci to lalle sun kasance cikin mabarnata marasa gaskiya to in har yanzu waliyan da aka kawo wa masu gado ba su cancanta ba ba su yarda ba suka ga wasu alamu wanda zai tabbatar da cewa ai kuwa sun yi haƙinci to shikenan sai yanzu sai a kyale shi da su sai mutum biyu daga cikin waliyan sai ma sai su tashi sai su yi rantsuwa har ga Allah cewa lalle su abin da suka faɗa gaskiya ne waɗancan sun yi haɗinci to sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika adina
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Na'am, Ubangiji Madaukakin Sarki ya ce zalika adina, wannan ya fi kusa an yi a tubi shahadati ala wajhiha, su zo da shaida a yadda take a fuskarta. Wato kafa wannan process din, kafa wannan doku ijira'at din da za a tabbatar da hukunci, su zo su yi rantsuwa bayan sallah. In an samu shakka, wa'annan su zo su yi rantsuwa domin a tabbatar. Shi ya fi kusa da a bayar da shaida ta gaskiya. Aw yakhafuna an turadda aymanuhum ba'da aymanihim, ko kuma su ji tsoron in ma sun zo sun yi shaida ta ƙarya, su waliyan magada za iya furubin su fito da wata shaida da za a ƙarya da rantsuwarsu, sai su ji tsoro su ce kai bar ma mu faɗi gaskiya. Wato waɗannan abubuwan guda biyu, kamar wannan aya tana so ta nuna mana cewa waɗannan abubuwan guda biyu da Allah ya kirke yadda za a bada shaidar wasiya da su, shi zai sa wanda zai bada wasiyar ba zai ƙarya ba. Na farko, in ya tuna zai tsaya a gaban mutane bayan sallah ya ce wallahi tallahi wasiyar da aka ba mu kawo magadan wane 500,000 ne, kuma ya san cewa idan waliyan suka yi furubin suka tabbatar da cewa ai mu mamacinmu mai gidanmu da zai fita 500,000 ya fita da ita, ina sauran kayan kudin. Amma idan ya zamanto cewa dan gaf din ba yawa, suka zo suka ce a'a mu ai 700,000 ya fita da ita, su kuma suka zo suka ce ai 500,000 ya bamu, to kaga wannan ba sun kunyar kuwa ba, watakila 200,000 a hanya cin abinci yin kaza da kaza, kama hotel yin kaza yin kaza yin kaza, watakila dai an kashe abin a wajen. To amma a samu fari su ce ai da 1,000,000 ya zo, kuma ya za mu kawo mana 100,000,000. To sai ce ka sa wannan process din, shi ya sa ake cewa ijira'at, a sanya wannan ijira'at jina'iya din. Duk wani abu na alƙalanci akwai abubuwan da aka sa prosudua, wannan prosudua din da za a yi, shi yasa in za ka ga sukan criminal prosudua, civil prosudua, hanyoyin da ake bi ne a tabbatar da laifin. To sai Allah ya ce wannan prosudua da muka sa din, adina an yi atubi shahadati ala wajhiha, shi ya fi kusa mutum ya ba da shaida a yadda take. Aw yakhafuna, ko kuma mutane su ji tsoro a maida rantsuwarsu da suka yi, a ji karɓar rantsuwarsu sai a amshi raddin da waliyan mamata suka yi, sai Allah ya ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqin, lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke fasikai. Duk wanda aka wasafta su da fisk, to Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da su hanya madaidaiciya. Malam yace wa hasi wa hada, yanda abun yake, anna al-mayyit idha hadarahu al-maut fi safarin wa nahwi, idan alamun mutuwa suka zuwa mutum yayin yana halin tafiya ko wani waje ko makamancin haka, mimma huwa madinna illati shuhud al-muqtadirin, wanda a wajen za a iya samu karancin shaidu wanda za a iya amfani da su, annahu yambaji an yusa shahidain al-muslimaini adlayn, abinda ya dace sai kafa shaidodi guda biyu adalai. Fa in lam yajid illa shahidain kafirain, idan bai samu shaidu guda biyu ba sai musulmai, sai shaidu guda biyu kafirai, jaza an yusa ilayhima, ya halatta yi wasiya a gare su, walakin li ajli kufrihima, domin kafircin su, inda kafiri zai da amana. Jaza ya ce fa innal awliya, su waliyan wannan mamacin, idan tabu bihima, idan suka yi shakka, fa innahum yahlifunahuma ba'da sala, sai su rantsar da su bayan sallah, ku zo ku yi sallah, ku zo ku yi rantsuwa, annahuma ma kana, cewa ba su yi ha'inci ba, basu yi ƙarya ba, wala gayya wala baddal, basu canza wasiya ba. To fa yubri'ani bizalika min haqqi, sai kuma su kubuta da dukkan wani haƙƙi wanda ake fuskanta a gare su. Fa in lam yusaddiquhu, idan ko basu gaskata su ba, wa wajadu qarina tadillu ala kadhibi shahidaini, sai suka samu wani shaida wadda take nuna ƙaryar wanda suka ba da shaidar su biyu. Fa isha auliya ummayyit, imma ma'abut waliyam mamati, su ga dama falyakum minhum isnani, sai mutum biyu ya tashi. Fa yuqsimani billahi, sai su rantsai da Allah, la shahadatuhuma ahaqqu min shahadati shahidain al-awwalin, cewa shaidar su ta fi cancanta fiye da shaidar mutanen biyun nan da suka faɗa. Wa annahuma kana wa kaza, sun yi kaɗinci sun yi ƙarya. Fa yastahiquna minhuma ma yad'u, dan haka sai su duk abin da suke da'awa, ma yad'u duk abin da suke da'awa sun cancanta a basu. Wa hadhihi al-aya karima, wannan aya nazalat fi qissati Tamim ad-Dari wa Addi bin Badda al-mashhura, hina awsa lahum al-adaw wallahu a'lam. Yace wannan ayar, kamar yadda malamai suka kawo da yawa a tafsiri, ta zo ne a kissar Tamim ad-Dari kafin ya musulunta, da wa Addi bin Badda suka yi bulaguro suka tafi Sham kasuwanci. Shi Adawi sai ga alamar mutuwa a tsakanin shi, da ya ga haƙiƙa zai mutu, sai ya ɗauki zuciyarsa gabaki ɗaya, sai ba Tamim ad-Dari da Addi bin Badda. Ya ce wannan idan kun je ku ba magadana, da suka kawo dukiyar su kuma aka duba, sai suka ga a'a a cikin dukiyarsa ba, kamar yadda na faɗa a baya, akwai wani curin azurfa dunƙulalle ba su gan shi ba. To amma ba su iya magana ba, sai dai suke ta shakka. To da suke shakkar wannan, sai suka zo suka yi rantsuwa cewa kaza da kaza. To kuma bayan nan sai suka samu labari wannan azurfan nan an gan shi a garin Makka, sai suka tashi mutum ya je garin Makka ya tambaya, to yayya aka yi kaza da kaza, ka ce ai wanda ya gan shi ya nuna musu, ka ce ai wannan na babanmu ne, na ɗan uwanmu ne da ya yi bulaguro, ya suka ce Musa ya muka yi a wajen wa, a wajen Tamim ad-Dari da Addi bin Badda. To sai suka zo Makka, sai suka zo suka faɗa, suka zo Madina suka faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam. To sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mushin biyu su zo su rantsi wannan ayat ta sauka, sai suka rantsi, sai aka je su Tamim ad-Dari, suka je suka ɗauko wannan azurfa suka mayar wa mutum kuɗinsa suka kawo. To wannan sai zamanto ana kafa dalili da ita a wasiya. Wasiya kamar yadda muka kada, wannan ayar ana kafa dalili da ita da hukunce-hukunce da yawa. Na farko, annal wasiya mashru'a, an shar'anta wasiya. Wa annahu yanbaghi liman hadarahu al-mautu an yusa, duk wanda mutuwa ta taho yaga alamun mutuwa ya wasiya. Da mun noman abin da yake a musulunci, manzala sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum ya kwana biyu kwana uku bai rubuta wasiyarsa ba. Dukkan madin nan gabata a ce yanzu duk muna da wasiyar mu, kana da littafi da ka sa shaida abinda za ka yi bayan ka mutu, ya za a yi da dukiyarka, ya za a yi da 'ya'yanka, ya za a yi da matanka, ya za a yi da al'amuran abubuwanka. A ciki ka bayyana wanda suke bin ka ba shi su ne a hannun shai kafin ma wanda yake bin ka. Ka bayyana kudin mutane da suke hannunka na kasuwanci, akwai jarin wani, akwai jarin wani, akwai kudin wani, duk wannan ya kamata yana littafi. Sannan kuma kana updating dinsa, wanda ka biya bashin su sai ka zo ka soke, wanda ka tsaro wani bashin sai ka kore. Amma mu babban matsalar mu yanzu, mutum yana harkar kasuwanci, ga kudin wani ya anso, ga kudin wani ya anso, yana ta juya zai da wannan a rubuce. Wallahi mutum ka cutar da kanka so dubu. Ƴaƴan nan namu da zamu mutu mu bari, wallahi ba su da tausayi da yawa daga gare su. Ba wanda zai zo ya ce a cikin kudin babanmu akwai miliyan 20 ko miliyan 20 su dauka su bayar su sai da wani abu. Wata aka za ta ce maka kawo shaida, to ba rubutu, sai dai ce to Allah ya isa ka tafi can su ta tsatsa ta alaira nan ƴaƴanka suna jin daɗi. Wallahi a gabana aka yi wata shari'a, mutum ya zo ya tabbatar yana bin iyaka yana burtu kaza suka ce su ba su yadda ba sai an gawo sheda ya tafi kuma yana Allah ya isa musu suke zagin sa ina kawai zai zo cince mu suka kira su suka ce ni ina ganin musu nasiha da ce ko da ƙarya yake ku bashi saboda ku yanzu ba ku san ƙarya yake ba ko da gaske yake ba a malam gaskiya mu ba za mu bada baban ku ba yana cikin masifa in ƙarya yake kuka bada kuɗin za a ƙara baban ku lada in kuma da gaske yake kuka ba shi kuɗin kun fitar da baban ku cikin masifa yanzu wannan in ƴaƴan kirki ne ya kamata su ki bada wannan kuɗin amma da yawa daga cikin ƴaƴa da mata ba su bayar to shi yasa ka rubuta wasiyarka sannan ƴaƴanka ma sai ka mutu a rinka tunanin ya za a yi da su wani ƙananka ko wanka mugu da ya san cewa ba ka ba shi ko sisi yana jin haushinka ba wallahi in baka yi wasiya ba in ya zo sai kwashi ƴaƴanka ya ta cutar da kai ya ta cutar da su ko ya ta cutar da matarka daman lokacin da kake auren ta haushinta suke ji haka sai ka yi wasiya ƴaƴana wane zai rike su wane zai rike su duk abin da ya kula da abubuwa na in ta Allah ta same ni ayi kaza ayi kaza wane yana bi na kaza kudin nan da kowa ga ina juyawa akwai na wane akwai na wane to wannan wajibi ne ga dukkan musulmi ya rubuta wannan wasiya in ba so kake ba ta fadi ma a lahira ka mutu ka bar rigima haka da yawa mutanen da suke yanzu ne aka daina mun san iyayenmu duk da suka mutu haka suka yi 1975 baban mu ya mutu da zai mutu duk sadda ya kira wai sai wancan na gwada ne wancan ya dauko littafin da ake gushi bashi ya kona ya dauko littafin da yake bi bashi kai ya kona ya dauko abubuwan da suke kasuwanci biyan lissa ba kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shi ma me yasa yayi wani abokin sa mai kudi abokin sa dan kasuwa a garin ya ga ya mutu ana ta rigima aminin sa ne ko mai kudi ne sosai shi ma ya ga ya rasu sai ga ana ta rigima ya ce to haka ne shi ne ya zauna biyu ya yi wannan ya karkasa komai ya yi abubuwa a wannan 1975 ɗin da ya yi yana tafiya Saudiya bai dawo ba ya rasu kaga musulunci abin da ya ce a rinka rubuta wasiya to wannan shi ne sharadi na farko mutum ya rubuta wasiyarsa ko da kana zaman lafiya wa minha a wannan hukunci annaha mu'tabara walau kana al-insan wasala ila muqaddimat al-maut wa alamati kuma cewa ita wannan wasiya ko da alamun mutuwa sun zo in alamun mutuwa suka zo ba za ka sai da gidanka ba a yarda saboda ya zama na mamata amma wasiya idan ka rubuta za a yarda da ita ma dama aqluhu sadika matika kana cikin hankalinka kuma yana daga cikin wasiya da zaka yi ka duba a cikin ɗan uwanka akwai wanda ka mutu basu da gado kuma duk hidimarka shi suka yi ko yaranka na kasuwa ko ɗan uwanka duk su suka haɗaka tare arzikinka kana mutuwa basu da gado komai kannanka da yayyanka da yaran kasuwarka su ma sai ka rubuta a littafi in na mutuwa ne gidan da nake ciki nawa ne a na bashi in na mutuwa ne yana da kaza da shi a shagon kasuwa ko a kamfani ko yake min kaza a samu miliyan ɗaya a miliyan kaza a bashi duk sai ka rubuta wani in ma za ka ƙara to ka ƙara abu mafi muhimmanci ka yi wakafi shaguna na na kaza na ba da wakafi kuɗinsu a rinka kai kuɗi kaza in dai wahi one over three ne ya halatta kai waɗannan suna da mahimmanci mutum ya yi wa kansa gata amma yanzu ka ga mutum biliyoniya ya mutu ya bar kuɗi trillion miliyoyi bai da wasiya ko masallaci ɗaya bai gina ba wata irin asara ce wannan kai ba ku sani ba wallahi babban musiba ma mutanen Najeriya wani ɗaya daga cikin malamai da ya je Ingila yake faɗa mu unguwa aka kai shi gidaje ne ga sanar a rufe wasu shekara biyar ba a buɗe ba ƴan Najeriya sun je sun sayi gidaje sun zo nan ba wanda ya sani sun mutu can yana na wajen shekara biyar in aka ga gidan ya daɗe ana ba a biyan kuɗin wuta ba a biyan haraji gwamnati sai ta zo ta buɗe gidan sai ta yi gwanjan shi ta sayar ka ɗebi kuɗin mutane na Najeriya ka ɗebi kuɗin mutane suna talauci ɗin nan da bala'i ka je Ingila, ka je gida, ko America ka je gida, ko ka buɗe account a Switzerland, ko ka buɗe account a America, ka mutu a banza turawa arna su mallaki gidan da kudin, kuma ka je ka cewa Allah ne. Wannan wata irin bala'i ne na rayuwa, mutane suke kara kansu. Ka kara kanka masifa, ba zakka ba komai. Innal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والنبع بدك تذكر شيء ألا حكيتي ميدا شزا عجوس ووتا نوتا أرنك غوغا ما أباينك دجيفك أكتي أنا تي ما ملائكو سنا شوى أنا أبدك تذكر شيء wallahi kudaden ƴan Najeriya da suka mutu da wanda ba suna raye ba za su iya tabawa yanzu a Turai inda duk za a kawo su da gidajen su ya isa duk mutashi wannan talaucin da ake ciki to wayannan ne zaka ce wai sun mutu a yafe musu ka yafe wa ya sani ya sanya mutane cikin wannan bala'i wayannan mutanen da suka sanya mutane ka je ka ga akwai garin da sai an kilomita 3 mace da ruwan fatani a kanta ta ɗebo a tukunya sannan ta je ta yi girki ta sha waɗannan sun kwashe wannan biliyoyin sun kai Turai sun kai bankuna sun ajiye sun yi estate a Abuja ga shi nan ba ma mutane sun kulle kawai mawuni lahulmi ne waɗannan ka ce Allah zai yafe musu wai su mutu wai ka zo wai din mutane wannan ce mun yafe wai ya yafu wannan masifar da suke sa mutane waɗannan mutane amma wannan masifar da ake sa mutane wannan masifar da suke sa mutane wannan shugabannin da wannan manyan ma'aikatan gwamnati famanan sakatare famanan daraktoci ESQS gwamnoni da ministoci da kwamishinoni da daraktoci da menene wannan musibar da suke sa mutane wallahi sun je lahira ba wani talaka da zai yafe saboda ai cikin bala'i aka sa kaje suna neman abin da zaka ci kun kai dukiyar da ba ku amfani ma da ita kun kai wa arna sannan ita wannan wasiya aka ce dole zaka ta shaidu guda biyu sannan kuma su zanto adilai sannan a wannan mun shaidar kafin a wannan wasiya za a dauke ta maqbula saboda larura kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa sai dai da yawa daga cikin masu ilimi suna cewa wannan hukuncin an soke shi amma wannan da'awar babu dalili mai ƙarfi a ciki yana nan domin yanzu zan iya tafiya kasuwanci China da Germany da abokan kasuwanci na duk kiristoci ne ko mutuwa ta same ni in ba su shaida in ba su su kawo dukiya ta wa minha annahu rubbama istafida min talmih al-hukm wa ma'nahu wannan ya nuna cewa abinda hukunci yake nuna shahadatul kufar inda adamu ghairihi kamar da Ibn Taymiyya yake faɗa cewa in aka rasa mai shaida sai kafirai to za a iya karɓar shaidar su a wajen Ibn Taymiyya kuma yana ya nuna ya halatta musulmi da kafiri su yi tafiya ta kasuwanci ko ta bulaguro ko ta wani abu wannan ba hana ba kuma ya halatta a yi tafiya zuwa wannan yake nuna mana ya halatta a yi tafiya zuwa kasuwanci mutane kar su zauna wannan aya tana nuna mana musulmi ba ka zauna ba kawai kana nan a gari komai ya tushe kai ba inda ka sani kasuwar ka kawai sai nan kwanar dawaki ita kadai ka sani kuma kwanar dawaki ta ci kawo ma mafuta kuma kai ka nace kamar aya a Bakara ta ce zauna a kwanar dawaki sai nuna sai ka tafi ƙarfi ka jaraba sai ka ƙara samfura sai ka shiga cikin gari sai wato duk inda za ka nemo sai ka motsa ka motsa domin kasuwanci kana nan a zaune watakila da ka shiga na wajen bunkure ka auno kwano 40 na shinkafa sai ka zo duk kwano ka bi 200 sai ka ga ya ishe ka kai ce bane a ranar amma ka zauna kawai kai ka kasa yan kasuwancin ka ba a saya kuma ka ke ka tashi wannan ba za ka zo ka ce ba za ka zo ka dora Allah ba ka ce ai haka Allah ya kaddaro ba inda Allah ya kaddaro ma kullun kai fati za kai ba inda Allah ya ki in fati ya ki sai ka koma walda, in ta ki sai ka koma kafinta, in ta ki kafinta sai ka koma wani abu haka ake. Sannan wannan hukuncin yake nuna mana shaidu guda biyu idan aka shakka a cikinsu. Idan aka shakka shi ne za su rantse, kuma aka samu wata ƙarina, wani alama da take nuna haɗincinsu, to sai a tabbatar da wannan rantsuwar tasu, su zo bayan sallah su rantse da Allah akan yanda Allah ya ambata. Amma me yake nuna in babu wata tuhuma, babu shakka, to ba sai an tsayar da su ba, sun yi rantsuwa, kawai sai su bada sai a amsa. Mudaman mun san cewa ai mamacinmu da ya tafi 500,000 ne gare shi, sai suka kawo 400,000 ko 450,000. Shikenan kawai sai mu amsa mu sai barakallahu fikum, ko su tafi, ba ni ku tsaya sai an yi sallah ku tashi ku yi rantsuwa haka ya ba ku. Wannan kuma yana nuna mana girman shaida, yanda Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah, yadin yace shahadatullahi shaida Allah ce, ya jingina shaida ga Allah. Sannan yana nuna mana cewa ashe duk abinda baka gamsu ba, kana da shakka, kana da kokonto, to ya kamata ka bincika, in rantsuwa ta kama ma a rantse ma sannan ka yadda. Duk wannan kun ga hukunce-hukunce musulunci ne ya zo da shi, don me? Don ya nuna mana rayuwarmu ta yi kyau, rayuwarmu ta zamanto ta fita daga rayuwar kara zube, komai muna yin shi a ƙa'ida, komai muna yin shi da shiri, to abinda ake so kenan. Amma in ya zamanto mutum ba abin shari'ar Allah, to anan ake samun rigingimu, anan ake samun tashin hankali, anan ake samun musiba. Sai Ubangiji Madaukakin Sarki ya ci gaba da cewa
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.
نعم وبجد ما لو كنت ذلك يتي يوم يجمع الله الرسل كتنا لو كنت الله ما لو كنت ذلك يزي تارا من ذلك faya kunu sai ce ma za a jirtu da ni aka amsa muku. Kalu sai manzanni su ce la ilma lana, babu ilimi, babu wani, babu san komai ba, babu da ilimi akan haka. Innaka anta allamul ghuyub, lalle kai ne masani duk abin da ya ɓuya. A nan Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana ba mu labari yadda Allah Maɗaukakin Sarki zai yi magana da mursalai, manzanni ranar tashin alkiyama, su ba da amsa dangane da al'ummatansu da aka aike su zuwa gare su, kamar yadda ya faɗa a wani waje falanat alannan lalina ursula ilayhim walanat alannan mursalin. Hakika lallai sai mun tambayi waɗanda muka aika zuwa gare su, kuma sai mun tambayi waɗanda muka aiko. A wani aya yake fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, wallahi sai mun tashe su gabaki ɗaya. To za a tambayi manzannu dangane da Allah da ya aiko su, da muka aiko ku wajen mutane, ma za ujibtum, ai ma za ajabatkum bihi umamakum, menene al'ummarku suka amsa muku da shi. Wani zai tambaya ai kamata a tambayi al'ummar, to amma a nan Ubangiji Maɗaukakin Sarki don ya tsoratar da al'ummar shi ne zai tambayi manzanni a gabansu, ya ce waɗannan da muka aika su zuwa gare ku ne suka ba ku amsa da shi. To amma annabawan Allah ƙalu sai suka ce la ilma lana, to don me suka ce ba mu da wani ilimi? Wa innama ilmun laka ya rabbana fa anta a'lamu minna, suka ce innaka anta allamul ghuyub, kai ka san dukkan al'amari na ƙuyi da na bayyane. Malamai da yawa sun tambaya to ai annabawan da aka aiko sun san waɗanda suka yi imani da su, sun san waɗanda suka kangare musu, to me yasa kuma da Allah mana gudun sarki yanzu ya tambaye su suka ce mu ba mu sani ba Allah la ilma lana malaman tafsiri suka ce wani suka ce sun faɗa haka ne saboda ƙananan bala'in da suka gani na ranar tashin alkiyama suna ma tsoron kar su faɗi wani abu ma ta faɗi shi yasa su da kansu sai suka ce la ilma lana na ga anta allamu lghuyub saboda za mu ga cewa ai a ranar lahira addamul salam ga annabawan kowa nafsi nafsi yake kowa ta kanshi yake to wannan musiba da wannan bala'in da annabawa suka ga mursalai suka gani to sai suka ce la ilma lana wasu kuma malamai suka ce a'a qalu la ilma lana sun faɗi wannan cewa ai la ilma lana ba mu da ilimin abin da yake cikin zuciyarsu kai ka bi mu ilimi domin dukkan mu dinnan ai zahiri muka sani na kowa to su ma annabawa da mursalai zahiri suka sani na mutanen su tunda wannan haƙiƙanin ne yake cikin kirazan mutanen da suka amsa musu ba su sani ba to tunda sun san ɓangare ɗaya na amsar ba su san ɓangare na biyu ba to sai suka ce la ilma lana sun san a zahiri ga waɗanda suka amsa musu suka yi imani da su sun san a zahiri a baɗini a zahiri ga waɗanda suka ƙaryata su amma a baɗini waɗannan da suka yi imani da su ba su sani ba an rabba san har zuciya haka ne to sai suka ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub wasu ko malamai suka ce a ladabi ne da ubangiji madaukakin sarki kamar su ce ko da mun san waɗanda suka mana a'a ko da mun san waɗanda suka kafirce mana ai kai Allah kai ne mafi sani ilminka ya fi namu shi yasa sai suka ɗauki abin nan gabaki ɗaya sai ka miƙawa ubangiji madaukakin sarki kuma suka tabbatar da Allah madaukakin sarki shi ne masani wannan ne yasa Allah madaukakin sarki yake kawo mana irin abin da mai da Hausa take cewa a tauna tsakuwa da aya ta ji tsoro to kai gashi mursalai fa ake magana wannan ulul azmi duk ake bin su suna gudu da manyan annabawa manyan mursalai da suka fi kowa mutum biyar ne wa iza akhadha min an-nabiyina mithaqahum minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza wadannan su biyar din minka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa to wadannan hudu daga cikin su duk da aka je ranar tashin alkiyama suka ce a ba za su iya zuwa ba su ma ba su san wacce za ta kare ba asar da aka je wajen manzon tsira manzon rahama kowa ya sani hadithu shafa'a shafa'atul kubra babban cetar da manzon Allah zai wa duniya gabaki daya tun daga farko halitta har zuwa karshen ta to nan ga annabawa a gaban ubangiji madaukakin sarki kuma Allah ya tambaye su sun ce babu da ilimi to in an tambaye annabawa kuma Allah ya ce mu ba sai an tambaye mu ayoyi da bayan da dama da muka karanta domin wala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowannen ku sai ya tsaya da ubangijinsa babu dan kafinta laysa bainahuma turjumani ba wanda zai zo ya ma kafinta kuma kiran ka za a yawmul khalaiq ranar da kowa ya taru a duniya na farko da na ƙarshe in aka yi shela aka ce wani in ku miliyan dubu suke da suna to kai wanda aka yi nufin kai za a ɗago da kai sama in a ce sunanka Muhammad Ibrahim aka ce Muhammad Ibrahim a ce akwai Muhammad Ibrahim sun kai biliyan ɗaya a duniya amma su mala'iku da kai suke Muhammad Ibrahim ɗin nan dan tudun menene dan tudun kwana tambura ko ne to ana ake nufi dan tambura ma to kai za ka tashi to kuma lokacin da aka dauko ka duk duniya kuma za ta kalle ka, matanka da ƴaƴanka da sarakanka da menene, to a nan za a ma yau mutu bulan sarai, sannan za a tona ma a ce ne da me kai da abin da kai sai ka fara. Ni ne na sace kuɗin nan a lokacin da ake ta bincike a kasuwa, wane ne ni na shirya wannan gadoga da mu akai kaza, ai mu kai kaza, ni na kulla kaza, ai wanda suka kai ma harin nan ni na ba su dama, ni na nuna musu, ni ne kaza, ni kowa sai ka yi dalla dalla, kowa yana jinka. Yasa wannan rana aka kira ta yau matubular sara'in, ranar tunan ake domin duk wanda ka cuta sai ya san kai ka cuce shi, in dai bai yafe ma ba ko baka neman yafiyan abinda ka za ka ga baka ganshi a wurin ba, to ka nemi yafiya Allah ya yafe ma, za ka ga duk ba a yi maganar su ba. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum ma an ce kai kai kaza kai kai kaza, a wajen ya ce eh dinni ne ya Allah, aka gama to wannan da kai kuma ga abubuwan kirkin ka, ga abubuwan kirkin ya duba ya ga sai ka ce ai to ka tafi aljanna, shi da kansa mutumin zai ce ya Allah yayi magana da Allah, akwai suka za suka zafa duk bangar su ba, shi kansa akwai su manyan manyan laifuffuka da suke ba su tsoro sai ga bai gansu ba, sai Allah ya ce ai ka tuba ka daina, mun sitirta ka a duniya ba a sani ba, a nan ma mun sitirta ka ba wanda zai sani, ko sai ba haka Allah zai ce wa bawansa. Yasa kai kadai lokacin da ka tashi sulusul lailal akhir ɗayan ukun dare ka kafa goshinka a ƙasa kai ta addu'a kana neman yafiyar Allah da tuba, sai ka aika duk zurfin da kai 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 ka daina ka gani wannan ya zama kabar kana, kuma Allah ba zai bayyana da shi a duniya ba, sai ka mutu cikin sutura. Yasa ka je ka karanta nuniya ta Ibn al-Qayyim ka ji yadda yake fassara a dan sutura Allah da yake mana la'amu salamu alaina, da in muka zo wuciya wani ma wallahi ko sallama ba za a mabba, da mutane sun san halayen da al'umma suke ciki da abubuwan da muke aikatawa ko akan titi, wasu in sun haɗu da mu wallahi ba za su mana sallama ba, amma Allah ya sutura mu. To kuma haka a lahira in ka tuba ka koma ga Allah zai sutura ka ya ɓoye wannan laifuffuka, da haka babban abin nan shine aikin tuba da neman gafara da ƙara koma wajen Allah. To sai Allah ya yafe ma ga baki daya, Allah ka yafe mana dukkan zunubanmu, Allah ka kare mu daga saba maka, Allah ka yafe mana dukkan laifuffukan mu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, da wanda muka yi cikin kuskure da wanda muka yi cikin ganganci, Allah ka sitirta mu, Allah ka kare mu, Allah ka taimake mu da taimakonka, ka agaza mana da agazawanka, ka iya mana da iyawanka, ka taimake mu da taimakonka ya Allah, duk abin da zai zama mana matsala duniya da lahira Allah ka raba mu da shi, duk abin da zai zame mana alkhairi duniya da lahira ubangiji madaukakin sarki ka hada mu da shi, Allah madaukakin sarki ka taimake mu, ka taimaki shuwa gabanin mu, ka ba mu iko mana adalci, Allah ka kare kasar mu, ka kare arewacin Najeriya, Allah ka kare mu daga sharrin makirai, Allah duk wanda suke assasa mana yaki, duk wanda suke kashe mutanen nan, yau an kashe wani a cikin satin biyun nan mutanen da aka kashe Allah ka daya sani, mutum kusan 170 a fara, mutum wajen 50 a Neja, yanzu gashi yau jiya zuwa yau an kashe mutane a Kebbi, haka ake ta kisa ya Allah, duk wanda suke shirya wannan kisan Allah ka mana maganin su, Allah ka tona asirin su, Allah duk wanda suke bayan kisan nan da aka sani, da wanda suka san masu yi ba su tona asirin su ba, da wanda suke daukar nauyi a yi, da wanda suke yi ya Allah, Allah ka tozarta su duniya da lahira, Allah ka sako musu da bala'i da masifa duniya da lahira, Allah duk wanda ya mai da jinin al'umma ya zama siyasa ko ya zama hanyar neman kuɗinsa ko ya zama hanyar a ɗan wani yanki ko a kawo wani hari, Allah ka tona mishi asiri, Allah ka wulakanta shi, Allah duk wanda yake da mummunan nufi a kanmu Allah ka mai da mummunan nufi a kan shi, ya zal jalal wal ikram, ya man huwa ala kulli shay'in qadir, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.